Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaye a jamhuriyar Niger ana iya jin wannan shiri a yamai a gidan rediyon VOA Africa mita 102.5 da kuma tashoshin rediyon Amfani FM da Sarauniya da Faraa da Nomad da Murai Arewa da Alol da kuma Aniya. A yanar intanet ma kuna iya jin ma duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum sahabo Imam Aliyu ne ke farin cikin yi muku marhabin lalle cikin shirin dare daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto daya kan kiran da majamar Ecclesia ko kuma Equa ta yi wa shugaba Muhammadu Buhari na neman doki. Sannan mu kawo muku shirin tsintsiya da kuma jawabin dattawan Arewa. Yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu sauraro, Nazir Ahmad Hausawa ne zai karanto muku labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai tashi zuwa Moscow a ranar 12 ga watan nan na Afrilu, ƴan kwanaki bayan da Amurka ta kaddamar da hari da makamai masu linzami kan wani filin jiragen saman yaki na Siriya a matsayin martani ga harin makami mai guba da Siriya ta kai wanda ya sanadiyar mutuwar fararen hula. Jami'ai sun bayyana cewa babban jami'in diplomasiyyar na Amurka zai yi kira ga Rasha kan ta sake tunani game da ci gaba da goyon bayan da kasar take baiwa gwamnatin shugaba Bashar al-Assad na Siriya. Shi kuma ministan harkokin wajen Burtaniya Boris Johnson ya soke ziyarar da ya shirya zai kai Moscow ranar 10 ga watan nan a cikin wata sanarwa da ya bayar a Asabar din nan. Mr. Johnson ya ce al'amura da suka wakana a Siriya sun yi matukar canza lamarin baki daya daga yadda ake kallon su a da. An shirya tafiyar ta sakataren harkokin wajen na Amurka Tillerson zuwa Moscow a ranar Laraba mai zuwa bayan ya halarci taron ministocin kasashen waje na kungiyar G7 a wanda za a fara ranar 9 zuwa 11 ga watan Afrilu a kasar Italiya. Muryar Amurka ta tambayi ma'aikatar tsaron Amurka ko ziyarar Tillerson zuwa Moscow an fasa ta ko kuma an canza mata lokaci sakamakon harin na soja da Amurka ta kai, amma ba mu sami wani ƙarin bayani ba. An sauke tutoci zuwa rabin matsayinsu a fadin birnin Stockholm, babban birnin kasar Sweden a yau Asabar, yayin da jami'an 'yan sanda ke ci gaba da binciken wani ɗan kasar Uzbekistan mai shekaru 39 da haihuwa, wanda ake zargin sa ya kutsa da mota a guje cikin wani kanti a wani katafaren yanki da ake hada-hadar cinikayya, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 4 da jiwo 15 rauni. Wanda ake zargin da yi ma'aikatar tsaron Sweden tana sane da shi, amma jami'ai sun ce a halin yanzu babu wani bincike da ake gudanarwa a kansa. Shugaban 'yan sanda na kasar Sweden Dan Eliasson ya faɗa manema labarai a yau Asabar cewa babu wani abu da ya nuna mutumin da muka kama ba mai laifi ba ne. Ya ƙara da cewa a maimakon haka ma binciken da muke na ƙara tabbatar da ƙarfin zargin da ake yi masa. Eliasson ya ce har yanzu masu gudanar da binciken ba su da masaniyar ko wasu na da hannu a harin da aka kai a jiya Juma'a ba. Labaran duniya kuke sauraro daga sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Jami'an sojojin kasar Somalia sun ce daya daga cikin komandojin kungiyar Al-Shabab Bashi Nuri Hassan na daga cikin waɗanda aka kashe a lokacin da aka kai wani hari a wurin da ake kira Kude a yankin da yake kudancin Somalia da ake kira Jubaland. Wani babban komandan sojojin Somali a yankin Muhammad Ahmad Harsi ya faɗa muryar Amurka cewa dakarun haɗaka na Kenya waɗanda ake walakabi da KDF da kuma sojojin Somali ne suka amsa kira bayan 'yan tsagerin sun kai hari a sansanin na Somalia. Shaki ya ce, ‘yan tsagerin sun saka ɗamara don su farwa sansaninmu da ke Kude, amma da taimakon sojojin ƙasar Kenya ƙarƙashin haɗin gwiwar rundunar kiyaye zaman lafiya na Afirka da ake kira AMISOM mun karye lagonsu. Ya ƙara da cewa 'yan tsagerin uku ne aka kashe yayin harin, ciki har da komandansu. Haka kuma komandan ya ce ba su rasa wani soja ba a ɓangaren dakarun ƙasar da na Kenya. Jami'an sojojin Somali sun haƙiƙance cewa Bashir Nuri shine ya jagoranci hare-haren da aka kai kan sansanonin sojojin ƙasar da na Kenya a yankin. Jami'ai a yammacin yammar sun ce wani jirgin ruwa ɗauke da baƙi da suka dawo daga bikin aure ya tuntsire a kogin Ngaun, inda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 20. Ma'aikatan ceton gaggawa sun ce jirgin ruwan ya yi karo ne da wani kwale-kwale. Kimanin mutane 9 ne da ba a gansu ba yayin da aka tseratar da mutane 30 a cewar jami'an. Bayan masu biki suna hanyarsu ne ta dawowa daga biki a Pathain, wani ɗan sanda ya ce akasarinsu 'yan uwa ne daga ƙauye guda. an dai saba ganin munanan hadarin jiragen ruwa a Yammar wace aka fi sani da Bama inda mafi yawan mutane ke tafiye-tafiyen su ta hanyar jiragen ruwa inda kulawar gwamnati ta yi karanci.
Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Nazir Ahmed Hausawa ya gabatar. Tumadala majami'ar ikkilisiyar ƴan uwa a Najeriya ta buƙaci gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta kai mata ɗokin gaggawa na sake gina larduna 43 daga cikin 50 da ƴan tsageren Boko Haram suka lalata. Shugaban ɗariƙar ta ƙasa Reverend Joel Billy ya furta haka da yake magana da ƴan jarida bayan buɗe taron majalisar na 70 a helkwatarta da ke kwarhi cikin ƙaramar hukumar Hong jihar Adamawa.
Har zuwa yau muna magana tare da kai, muna kan jira, muna kan addu'a akan Allah ci alherinsa ya dube mu da idanunsa na rahama. Wannan kyakkyawan shiri wanda shi shugaban kasa, shi president Muhammadu Buhari, wanda ya yi dumi a gan cewa kowane mahaluki a cikin kasarsa ya yi walwala, ya sake jiki, yana cikin salama. Ban bi mun gan komai ba tukuna, muna kan jira.
Majalisar majami'ar ikkilisiyar ƴan uwa a Najeriya wadda ke taronta na farko bayan shekaru uku da kwato yankin daga mamayar ƴan Boko Haram tare da haɗin gwiwar kasashen Swiss da kuma Jamus na aiwatar da ayyukan agaji wa ƴan gudun hijira da kuma samar da abubuwan inganta rayuwa wa mazauna yankin, kamar yadda Reverend Joel Billy ya yi bayani.
Gwamnati na Swiss da na Germany wanda muna kiranta Mission 21 suna supporting wasu projects a EYN, ana misali harkan ruwa, harkan asibiti, harkan makaranta. Amma kamar Jamusawa da Swiss ba su supporting ayyuka wanda sai mu Krista EY ne muna benefiting ba. Abinda ƴan uwanmu musulmi ba su benefit a ciki ba, ba su sponsor wancan domin su sun ce ba su wariya. Kowane bil adamu na Allah ne.
Shugaban tawagar Church of the Brethren na kasar Amurka kuma director ayyukan yada bishara Reverend J. Whitmeyer ya yaba da nasarorin da sojojin Najeriya ke samu wajen murƙushe ƴan Boko Haram, musamman ma na kwato ƴan matan Chibok din nan 21, inda ya ƙara da cewa
we would strongly encourage the Christian community to put time and effort into education, not just for boys but for girls, and to continue not just through diploma but all the way through.
Muna baiwa kristoci ƙwarin gwiwar su baiwa ilimi fifiko, musamman ilimin ƴa mace. Muna ganin ilimi zai ƙara ƙarfin imaninmu. Ba mu fatan sake afkuwar abinda ya sami ƴan matan Chibok, kamata ya yi makarantu na da kyakkyawa tsaro fiye da gidajenmu. Matsayin coci kan wannan lamarin shine wajibi gwamnatoci su yi bayanin irin rawar da suka taka. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.
Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC karfe 5:21. Hali yanzu kuma ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Tsintsiya
madaurinki daya.
Babban al'amari game da harkan jarida da koyaushe ake tsayawa ana jawo hankulan masu aikin jarida, ana jan kunnuwansu don su fahimta, shine su faɗi gaskiya. Domin ita gaskiya ita ce za ka faɗe ta kuma ka ƴantar da kai. Gaskiya ita ce wanda ba a sake mata suna. Gaskiya ita ce wacce ba ta tsufa. Gaskiya ita ce wanda ba a iya kawarwa. Idan duk kin ji ana hayaniya da wani ɗan jarida ko wani abu, to ba wani abu ne fa, ya tsaya kan gaskiya ne kuma ya faɗi gaskiyar.
Malam Mamun Baba Ahmed, kwararre ta fannin aikin jarida wanda yake da kwarewar shekaru 47 yake magana akan yadda dan jarida zai kare mutuncinsa. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurinki daya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kamar a makon jiya, yau ma filin zai dubi irin rawar da ya kamata dan jarida zai taka wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma fahimtar juna. Duk da wanda ya taba sauraron gidan rediyon Najeriya na Kaduna a da, ya san muryar Mamun Baba Ahmed wanda ya shafe kimanin shekaru 47 yana aikin jarida a gidan rediyo da talabijin da kuma kamfanonin jaridu. Yanzu yana bada shawara akan ayyukan dan jarida musamman wa gidan rediyo da talabijin na Liberty. To da yake masu iya magana kan ce da tsohon zuma ake magani, na tuntubi Malam Mamun Baba Ahmed akan rawar da yake ganin ya kamata dan jarida ya taka wajen tabbatar da zaman lafiya.
Batun maganan rawar da yan jarida za su iya taka don a samu zaman lafiya da lumana da kuma ci gaban ƙasa, al'amura ne waɗanda suke bayyananne kuma ba su sha bamban da irin waɗanda sauran jama'an gari za su yi ba. Waɗannan abubuwan kuwa su ne tsage gaskiya a kodayaushe, komai wuyan faɗinta, sannan kuma a kamanta adalci, sa'annan kuma a kama kai a guji kwaɗayi da san abin duniya. Waɗannan al'amura ba ma sai aikin jarida ne kaɗai suke wakana ba, suna wakana akan kowa da kowa, kuma ga kan duk mutumin da zai yi wani mu'amala ko ba da bayani ga wani. Idan har zai yi ƙarya, to gobe an gan shi ba za a saurare shi ba. Idan kuma zai ci amana, ba za a sake kulawa da shi ba. Haka nan idan ya nuna kwaɗayin son wani abin duniya, kowa zai guje shi. To waɗannan abubuwa su ne inda ƴan jarida dole su tsaya a kan shi, kuma rawan da za su iya takawa dangane da gudanar da ayyukansu haɗe da waɗannan al'amura su ne yadda ƴan siyasa za su yi musu kiɗa, domin ƴan siyasa su ne suke yin kiɗan da ƴan jarida ke yi rawa a wannan al'amari. Za ki ga koyaushe ƴan siyasa suna son abin da ƴan jarida za su yi musu daɗi, ko kuma su rubuta abin da suke so, ko kuma su hana su faɗin gaskiya a duk lokacin da faɗin gaskiyar ya taso. Za ki ga ƴan siyasa sun je sun saye kafafen yaɗa labaru, ko kuma sun sai wani shiri a kafan yaɗa labaru waɗanda su ƴan jaridan ko kuma ma'aikatan gidan rediyo ko talabijin da aka yi irin wannan, su kuma za su zo su kauce ƙa'idan aikinsu, su komo suna yin abin da gwamnati take so, ko kuma abin da zai kyautata wa gwamnati rai, sannan su hana wasu mutane daman yin amfani da wannan kafa domin mayar da martani akan abubuwan da aka faɗa dangane da gwamnati, sannan kuma su kasance ƴan kanzagin gwamnati.
To ba ƙashin hirar da muka yi da Malam Mamun Baba Ahmed kenan ba. Akan wannan batu, wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya zanta da.
Sunana Ali Alkali ne, ina aiki ne a jaridar People's Daily. Ni ne mataimakin edita kuma edita mai kula da harkokin labarai na siyasa.
Na'am. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Sunana Salisu Sani Idris, ma'aikaci ne ni na kamfanin dillancin labarun Najeriya.
A ci gaba da tattaunawar, Malam Salisu Sani ya ci gaba da bayanin abin da ya kamata ɗan jarida ya yi wajen ba da rahoto.
Ya kamata kuma duk ɗan ƙasa ya yi ƙoƙari ya zama kamar yadda ake yau ana a tuna da su Sardauna, a tuna da su Malam Aminu Kano, a tuna da su Joseph Tarka, wanda su yi gwagwarmaya ne don ƙasa da al'ummansu. Ya kamata kai ma ka yi ƙoƙari ka shiga irin wannan tarihin, kuma ciyar da ƙasa gaba, ba wai kawai gwamnati ba ne wanda aka basu alhakin hukunci zakatai ko legislature, a'a, al'umman ƙasa gaba ki ɗaya, kowanne da lebura da ma'aikacin gwamnati da ɗan kasuwa yana da alhakin ƙoƙarin ya ga wani hanya za a yi ƙasar shi ya ci gaba. Wannan shi ne abin da ya kamata ɗan jarida ya sa a zuciyar shi, ya sa a gaba. In ya tabbatar da haka, to zai ga daɗin sa. Duk wani ɗan jarida da ya yi fice a duniya, za ka tarar da waɗannan abubuwan su ne suka kai shi ga ci gaba.
Alhaji Ali da ke shi Alhaji Salisu ya wani magana dangane da abin da ya kamata ɗan jarida ya yi. A ɓangaren ka, menene kuma abin da ya kamata dan jarida ya gujewa?
To magana ce da zamu koma kan abin da ya fada din. Abin da zai gujewa san rai. Kaga an da kan maganar a sa kishin kasa. Da ka gujewa san rai, ka guje abin da muke kira wai sensationalism ko so kake kai Allah Allah kake fito da labarin da kowa zai ce kai yaya kaza kaza kaza. Saboda haka baka damu ko yaya ya fito. To da mutum ya gujewa wannan, garin baka wani misali. Akwai lokacin da wasu shekarun baya can sannan na New Nigeria. Na je masallacin Juma'a na Kano Road. An yi sallah a nan hannu la asar sai wajen kusan karfe 5 na fita na shiga Central Market da gama abin da zan yi na fito da me kashe gari ina bude jaridar Guardian sai naga headline kato Kaduna on fire again. Da na karanta labarin, shi wanda ya rubuta labarin yana magana cewa wasu kungiya ne na addini sun zo sun yi zanga-zanga, sun yi kone-kone, sun kore mutane Central Market gaba ɗaya sai da aka rufe ta. Yan sanda sun kasa ma kwantar da wannan tarzoma sai da sojoji daga NDA suka kawo dauki Kaduna tana nan tsit kaman kufai haka a cikin labarin. Raina a bacin na fito na tafi press center kusa da mu. Na kira shi na ce wa na zo, na ce abinda aka yi kenan.
Shi wuce wanda rubuta labarin.
Wanda ya rubuta labarin. Na ce inda ka faɗa an yi kashe-kashe, ni a wannan masallacin ne sallah. Kuma ban san an yi ba. Sai yau bayan na ga labarin ka nake tambayar me ya faru, na kira wani a masallacin sai ya ce a akwai wasu ne da suka zo suna muzahara suka wuce amma saboda kawai an gansu suna da yawa da kaya da iri daya shine mutane kawai sai aka dan fara dan shishigewa ciki aka fara koya ba sai cewa suka zo suka wuce
amma yana cewa Kaduna zai fire
Kaduna tana nan tana cin wuta an rufe kasuwa ni ko ina shiga kasuwar ta ta ina cikin masallaci saboda kawai shi so yake san kan so yake labari ya zai azazzar labarin da ya je headquarters su ga cewa wannan ya cancanci labarin shafin farko akan ba mashi su kuma ba za su kira wani su tabbatar da cewa ya faru da me su ma kansu suke so ba san kasa ba to inda an da an cire san kai bayan an cire san kai sannan su kuma kafofin da na harkar aikin jarida da radio television ba kawai kowa za su yi ta debowa ba in an debo mutane kuma a rika training duk wanda ya zauna Kaduna ya san an yi shekaru ana yawan tashin hankali da kashe-kashe da me shekaru wajen kaman 13 ko 15 da suka wuce bana mantawa akwai lokacin da American Embassy su ne suka gayyato wasu malamai daga wasu jami'o'i suka zo suka ringa yawo yan garuruwa anyway yan jarida taron bita akan yaya za ka yi labari lokacin rikici wace kalma ce ba za ka yi amfani da ita ba dan kanka dada azazzala wutar rikicin wace wasa kalmomi ya kamata kai amfani da su dan rikicin ya kasa bukatun zurawa zuwa ya kuma ya kamata ka daidaita labarin ka ya zama na kowa ya ji kai masa adalci kaga ni Nigeria tunda tana kusa da ofishin yan jaridu na Kaduna Press Center anan ofishin akai dun correspondent wakilan manyan jaridun da menan aka zo akai kwana uku suka je suka yi fatakul suka yi Lagos suka yi ina to ana yin wannan amma ba kawai da an dau mutun shikenan sai a sake shi shikenan ya je ya shiga duk abin da ya rubuta
to sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu zamu ci gaba da zantawa da Malam Mamun Baba Ahmed mai baiwa kafofin yada labaru shawara da Malam Ali Alkali mataimakin edita kuma edita mai kula da harkokin labarai na jaridar People's Daily da kuma Malam Salisu Sani Idris na kamfanin dillancin labarin Najeriya a tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya
yar saura minti 11 agogun mu nan birnin Washington DC ga Ibrahim ka almasi garba kuma da shirmu na gaba
assalamu alaikum masu saurare barkanku da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
shugaba Buhari ya kaddamar da wani shirin raya arziki zuwa 2020 zanga-zangar nema dawo da indomi majalisa ta sanya majalisa ta bakin binta masu sauya matsaya
kukayen ku samu sulhu shi undume ya dawo cikin majalisa.
Makiyayan gaskiya ba sa tada fitina, inji shugaban Miyetti Allah Ardon Zuru Kiruwa.
Saboda kana taya da diyanka da matanka da arzikinka gaba ɗaya lokaci guda, dan haka batun ma wani abun da zai taba wannan abun ba za ka so shi ba.
Allah ya yi wa shehu malamin Islama Dr. Alhassan Sayyid Adam Jos rasuwa. Ga tuna baya,
muna son mu yi baccin sahabu mu yi ba, muna son mu yi baccin rana mu yi ba, muna son mu huta ma mu yi tadi tsakanin magariba da isha'i mu yi ba, muna son bayan isha'i ma mu je mu yi tadi mu shakata mu yi fira ta siyasa ko ta kasuwanci ba mu yi ba, muna nan muna karantar da yara.
Madu Sharif ya gole tsohon shugaba Jonathan a taron sulhun PDP. Nasura da Mali kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka fa, yanzu za mu runtuma cikin zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Pastor Simon Lado daga Kanan Dabo da Imam Sani Isa na masallacin Wap Road Kaduna. Ga Pastor Lado.
To, salamu alaikum ƴan uwana ƴan arewa. Ni ne Pastor Simon M. Lado daga Darika Ekwa. Ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa. Zaman lafiya shine garkuwa, shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu, musamman yankin mu na arewa. Na tuna a cikin littafi mai tsarki Yesu Almasihu ya yi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya. A cikin littafin Zabura, Ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya. Ya ce ma jama'ar Isra'ila, Annabi Dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar Isra'ila. So don haka a matsayinmu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar ƙasar mu arewa. Abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba. Yau idan muka duba inda babu zaman lafiya, ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa. Ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ikkilisiya, wato coci, ko a cikin masallaci, ko ma a waje haka. Sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa. Sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwuwa. Waɗanda suke manoma, aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala. Su kuma 'yan uwanmu da suke makiyaya Fulani, su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali. Domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara, za ka gansu suna ta yawo da dabbobinsu a cikin gari da kan tituna. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna, dabbobin su samu abinci, sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su. So waɗannan illoli ne. Bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti, babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna. Bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu, za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba. Bayan haka zaman lafiya shine zai kawo bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Wannan shine zai sa ƙasar mu ta ci gaba, shine zai sa ƙasar mu ta bunƙasa, waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari. Wassalam. Sunana kamar yadda na faɗa, Pastor Lado Simon daga Kano.
Shi ma Imam Sani Isa ya ce kowa na da rawar takawa wajen tabbatar da zaman lafiya.
Assalamu alaikum jama'ar Najeriya, musamman Najeriya ta arewa. Na ce jama'a domin in haɗe musulmi da kirista da ma wanda ba musulmi ba kirista ba, amma kuma gashi ɗan ƙasa ne, yana da haƙƙi, yana da ƴanci na yayi abin da ya dace don tahiyar ƙasa da kyawo, kamar yanda kuma yana da haƙƙin ba da gudunmawar shi. A wannan ina kira ne a wannan hali da muke ciki, da ya dama na yi kira can bayan kammala zaɓe da 'yan kwanaki kaɗan. To kiran dai har yanzu shi ne cewa jama'a mu zauna lahiya. Shugabanni suna da haƙƙi na tabbatar da zaman lahiya, amma mu ma 'yan ƙasa talakawa, mutanen gari, muna da namu haƙƙi da ke wuyanmu, koko nauyi da ke wuyanmu na ƙara tabbatar da zaman lafiyar nan. Malamai da na nasu, sarakuna na da nasu, shugabannin ƙabilu da shugabannin al'umma, duka kowa na da nashi haƙƙi na abin da zai ma'ana, yana da aikin da zai yi a samu zaman lafiya ya ƙarfafa. Kuma mun gaya muku a wancan lokaci muka ce an samu wani yanayi na siyasar ƙasar nan da ya gwada alhamar gyaruwa a lokacin da aka samu mutanen Benue State, jihar Benue, mahi yawansu majoritan su Kirista ne, sannan majoritan su wasu kabila ce wanda ba Hausawa ba. Amma abin mamaki sai gashi ƙuri'arsu ta zaben shugaban ƙasa ta yi rinjaye akan zaben Janar Buhari. Wannan ya nuna kenan sun zaɓi Janar Buhari ba don yana musulmi ba, sun zaɓi Janar Buhari ba don yana Bahaushe ba, sun zaɓe shi saboda wasu halaye da ɗabi'u da suka gani game da shi wanda ya cancance ya zama shugaba. To kaga irin wannan muke so 'yan Najeriya su farka su waye ɗan arewa ne, ɗan kudu ne, ɗan ina ne, duk ba shi ne matsala ba. Na ce Binuwa ne kawai, wasu sukan ce Filato a sa ta cikin lissahi, nike ce a'a ku ƙyale Filato dai, mu yi magana Binuwa don ita ce 100% take da wannan yanayi da muke magana a kan shi. To kaga wannan ya nuna ana neman a dawo da siyasa irin ta da ta lokacin Sardauna, wanda zai yi ministocin shi su Sande Awone, Kirista Bayarabe yayi ministocin shi su da suna wanda ba zan tuno sunansu ba, wanda duk kiristoci ne, amma ya ga cewa sun da suna aiki kuma za su yi aikin da ake bukata, to sun cancanci su zama ministoci a ƙarƙashin shi duk da cewa shi musulmi ne. To don Allah ku ci gaba da faɗin magana mai kyau. Yanzu gashi mun zo wani lokaci na ana ƙoƙarin a tace kuɗaɗen da wasu suka ɗebe ba akan daidai ba, ba akan dacewa ba. To wannan harka ta tace kuɗaɗe ko amsosu, malaman musulunci suna da ra'ayi iri biyu, ma'ana suna da fahimta iri biyu. Wasu suna cewa a'a a ja layi a ce ban daga badai nan abin da ya faru ba a kyale shi. Wasu malaman musulunci suna da irin wannan tunanin. To amma wasu malaman musulunci wanda ni nahiyar da ra'ayinsu da fahimtarsu suna cewa a'a ai akwai ka'ida a cikin musulunci da ake kiranta raddul mazalim. Me raddul mazalim? A maida dukiyoyi ko haƙƙoƙi waɗanda aka zalunta zuwa ga masu shi. To tunda wannan kuɗaɗe an ware su ne dama don ƙasar Najeriya, don yi ma ƙasar Najeriya aiki da hidima, don yin abin da zai tabbatar da tsaro da zaman lafiyar ƙasa. To in an anso wannan kuɗi aiko daidai ne. Iyaka dai mu ce muna tambihi da faɗakarwa ga gwamnatin tarayya da na jihohi, a bi a hankali da su ma wakilan da ke aikin kwato kuɗin, dukka a bi a hankali da EFCC ne, a bi a hankali a yi abin bisa adalci da sanin ya kamata, a yi abin kawai tsakani da Allah. To in an yi haka to zai tsare ka'idar albarka addu'a da mutane suka ta yi baya. Wannan shi ne magana. Allah ya sauke.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Da shirin jawaban dattawan arewacin Najeriya muka zo ga shirinmu na ƙarshe wannan karon labarai, amma a taƙaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai tashi zuwa Moscow a ranar 12 ga watan nan na Afrilu, ‘yan kwanaki bayan da Amurka ta ƙaddamar da hari da makamai masu linzami kan wani filin jiragen saman yaƙi na Siriya a matsayin martani ga harin makami mai guba da Siriya ta kai, wanda ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula da dama. Jami'ai sun bayyana cewar babban jami'in diplomasiyyar na Amurka zai yi kira ga Rasha kan ta sake tunani game da ci gaba da goyon bayan da ƙasar da take baiwa gwamnatin shugaba Bashar al-Assad na Siriya. Shi kuma ministan harkokin wajen Burtaniya Boris Johnson ya soke ziyarar da ya shirya zai kai Moscow a ranar 10 ga watan nan, a cikin wata sanarwa da ya bayar a Asabar ɗin nan. Mr. Johnson ya ce al'amura da suka wakana a Siriya sun yi matuƙar canjin lamarin baki ɗaya daga yadda ake kallon su a da. Jami'ai a yammacin yammar sun ce wani jirgin ruwa ɗauke da baƙi da suke hanyarsu ta dawowa zuwa daga biki sun kife a kogin Ngwan, inda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 20. Ma'aikatan ceton gaggawa sun ce jirgin ruwan ya yi karo ne da wani kwale-kwale, kimanin mutane 9 ne ba a gansu ba, yayin da aka ceto 30 a cewar jami'ai. An sauke tutoci zuwa rabin matsayinsu a faɗin birnin Stockholm, babban birnin ƙasar Sweden, a yau Asabar, yayin da jami'an 'yan sanda ke ci gaba da binciken wani ɗan ƙasar Uzbekistan mai shekaru 39 da haihuwa, wanda ake zargin ya kutsa da mota a guje cikin wani kanti a wani katafaren yanki da ake hada-hadar cinikayya, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 4 da jiwo 15 rauni, wanda ake zargin dai ma'aikatar tsaron Sweden tana sane da shi. Amma jami'ai sun ce a halin yanzu babu wani bincike da ake gudanarwa a kansa. Shugaban 'yan sanda na ƙasar Sweden Dan Eliasson ya faɗa wa manema labarai a yau Asabar cewa babu wani abu da ya nuna mutumin da muka kama ba mai laifi ba ne.
To duka da kuma masu sauraro, da haka Allah ya kama ƙarshen shirin a daren nan, sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri, inda za ku saurari shirin Zaɓe ko Naɗi da Ladan Ibrahim a yau yake shiryawa ya kuma gabatar. Kamar na madadin Nazir Ahmed Hausa wadda ya kawo muku labarai, da kuma Fasil wadda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma injiniya Keith da ya riƙa masa, a nan ne Sahabo Imam Ali zan dakata yin sallama da ku, mu zama lafiya.